أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المسلمين bayan wannan sallama ta musulunci muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala wanda ya halicce mu ya halicci kowa da komai ya ba mu lahiya ya ba mu ikon saki haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda muke karatun aqidun mu na musulunci da fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu dace da samun cin nasara a wannan duniya din da kuma ran lahira idan ban manta mu yi bayanin abinda yake fahimtar da mu illa wacece ko kuma su nawa ne sannan wajibul wujud wace irin illa ce a yau muna son mu karanci menene wajibul wujud ya kadaita da su tunda daman asalin darasin muna so mu san abinda wajibul wujud ya kadaitu da su ne har muka zo da bayanin illoli wanda suke daban-daban a cikin wannan duniya tamu to na farko abin da ya kamata mu sani yana daga cikin abubuwan da wajibul wujud ya kadaita da su na farko shine yana da duk kamala wanda ma'lul yake da wanda ma ba ya da anan wurin wannan ka'ida sun samu ta a cikin wani istilahi na falsafa wanda suke cewa faqidu shay'i la yu'tihi suna cewa in falsafa duk da yake kuma ma'auni ne daman na hankalin kowa yana gane haka amma a tunanin su suka ce wai wanda bai da yaya zai bayar kinan dole ya kasance ni da zan baka ya kasance ina da sannan in baka amma bayiwa mutunan da ba a tsammani yana da wani abu kuma a ce ya bada duk hankali zai ta'ajjubi zai mamaki shi yasa duk wata kamala da muka gani ga halittu ba ma kawai mutum ba duk wata halitta da muka gani to mu sani Allah yana da fiyayyen wannan kamalai saboda da bai da ita da ba zai bashi ba yanzu mutum yana da kamala ta hankali shi yasa yake iya kere-kere wanda suke na hankali kuma su tada mu hankalin wasu in suka gani suna ta'ajjubi suna mamaki yadda dan adam yayi wanga abun alali asalin ta'ajjubin asalin mamakin daga ina yake hitowa daga hankalin dan adam to yanzu wanda bai da hankali mu dauka cewa mun ga mutum nan mahaukaci ne 100% ba wai mahaukacin da yana kewaye mushi yana komawa ba mahaukaci ne a 100% yanzu idan aka ce ga wani abu ya zo yayi irin na masu hankali mun yi mamaki ko ba za mu yi mamaki ba ba wa kai mamaki ba za mu yarda ba saboda kowa ya san ga mutum bai da hankali me yasa karamin yaro in yi wani abubuwa na ban mamaki sai ai ta mamaki saboda ana ganin hankalin shi har yanzu bai kammala ba amma ga yana wasu abubuwa na masu hankali to shi suke cewa lalle wanda duk zai bada dole ya kasance yana da shi duk mai hankali dole ya kasance yana da hankali ka hanye yi abubuwa na hankali kenan ba yi wa in yi abubuwa na masu hankali alhali kuma ni ba ni da hankali ba yi wa in yi abubuwa na masu ilimi alhali ni ba ni da ilimi ba yi wa in arzuta wani in ba wani kuɗi in karrama shi alhali kuma ni ba ni da komai ba yi wa kenan wannan wani ma'auni ne na hankalin kowa ya san cewa ba yi wa ka ba wani abin da kai baka da shi shi yasa ma an samo a wani littafi shi ma na ɗaya daga cikin manyan malamanmu wanda mutum yana iya in yana son ƙarin bayani ana ce masa Shahid Mutahhari cikin littafin shi ya zo da ƙarin bayani game da irin wannan mas'ala ɗin duk da take kamar yadda muka sani abu ne wanda yake bayyananne bai ma buƙatar bayanai sosai, amma wanda yake ahalin ilimi, saboda wanga mutunan mutunan ne mai tunani, mutune ne wanda aka yi shi masani na ilimin falsafa da kuma tunani, ya ba da lokacin shi cikin harkar tunani. Saboda haka muke iya samu cikin littafan shi yayi bayani irin wannan masail din masu muhimmanci. Yanzu sai mas'ala ta gaba, abubuwan da shi wajibul wujud yake banta da su, yake banta da cewa yana canza rishi zuwa samu, wannan ita ce mas'ala ta biyu. Sannan wajibul wujud mai badawa ne ko da yaushe, shi ne mas'ala ta uku. Sai mu dawo kan mas'ala ta biyu mu yi bayananta da kyau don mutane su gane. Mas'ala ta biyu ita ce yana canza rishi zuwa samu, yana canza rishi zuwa samu. Wannan misalin ya za mu gane shi, yanzu mu ɗauka mai aikin katako kamar da muka ba da misali, ko kuma mu ƙara ɗauka wani kawo wani misali sabo, mai ƙera mota ne. Yanzu mai ƙera mota kaga yana buƙatan ƙarfi wanda da shi ne zai aiki don ya ƙera motar shi, ko ba haka ba? Sannan duk wani mai aiki shi ma irin wannan misalin ne. In ka ɗauka mai yin ɗinki ne, ko kuma mai dafa abinci ne, aikin shi ya dafa abinci ya saida mutane. In ka ɗauka mai kasuwanci ne, in ka ɗauka kai koma wani irin aiki mutum yake yi, aiki ne na hannu, aiki ne ma na tunani, yana buƙatar abubuwan da zai yi amfani da su cikin yin aikin shi. Wannan ba shakka haka ne. Kamar misali yanzu mai ɗinki yana buƙatar a kawo mai yadi wanda zai ɗinka. Dan ba yau ka so ka ce ma mai ɗinki ina son kai min ɗinki, alhali baka zo mishi da komai, ba wani yadi da ka zo da shi. Sai in ka za ka bashi kuɗin gaba ɗaya ka ce to ka je ka sawo yadi, duk wanda ka ga yayi ka ɗinka mini. Wannan yana yiwa, amma ka ce baka bashi yadi ba, kuma baka bashi kuɗin sayan yadi ba, ka ce kawai ya maka ɗinki, sai dai kuɗin ɗinki kawai za ka bashi, yana yiwa? Bai yiwa. Haka nan mai ƙera mota idan bai samu ƙarhi wanda zai ƙera mota da shi ba, ba yiwa ya ƙera mota. To anan wani abin da muke son mu nuna, shi mai ƙere-ƙere ko mai ɗinki ko mai sauransu suna buƙata, duk da cewa su dalilai ne wanda suna samar da wani abu wanda yana ba da ban mamaki, saboda aikinsu ne za su yi abu wanda zai ƙayatar da mutane. In mai mota ne zai ƙera mota gwanin kyau, wanda duk wani mai kuɗi zai yi gurin ya sayi irinta, kai har ma wanda bai da kuɗi zai so ya shiga irinta. Ina tunawa a wasu shekaru wani da ya samu kuɗi sai je so wasu irin motoci, irin waɗanda sai mai kuɗi ma yake iya shiga cikinsu, sai ya zuba kuɗi masu yawa ya sawo irinsu, ya zo ya zuba a matsayin taxi ga wanda ake shiga. Ka zo ga abin mamaki, dan da ne mai da kuɗin shi, saboda ko wani zai tsaye ko da zai kai awa guda zai jira sai dai irin wannan mota ta zo ya shiga ya gani ya jiya wannan mota take. Kaga kenan, saboda kyawun aikin da mutunan nan yayi, kyawun aikin da masu ƙiran nan suka yi cikin ƙera wannan mota ɗin, yasa mutane suna sha'awar su shiga irin wannan mota ɗin. To a taƙaice mun gane duk wani wanda ya iya aikin shi a dai wannan halitta tamu wanda muke gani, yana buƙatar wani abu wanda zai sarrafa ya juya shi ya gyara shi ya yi kyau, sai ya saida mutane ko ya samu kuɗi da shi wanda zai rayu da su. Wannan abin da muke gani kenan, shi yasa muke cewa wannan illoli ɗin ga irin mizarsu da matsayinsu a wurin mutane, suna da matsayi. Amma duk da haka nan irin wannan illolin irinsu ne Allah, irin wannan dalilai inda samar da abubuwa irin su ne kamar Allah ba haka ne ba su kamar yadda muka ce suna bukata sai sun samu wani abu mai dinki sai ya samu yadi mai kera mota sai ya samu karfe mai gyaran katako sai ya samu wannan katakon da sauransu amma Allah subhanahu wata'ala ko mu ce wajibul wujud shi yana samar da abubuwa ne daga rishi wani da can samsam babu su bai bukata sai ya samu wani abu sannan ya kera bai bukata anan wurin mutum yana iya tambaya ya ce to ya muka gani duk mutane sai yana samar da su ne ta hanyar wasu ruwa wanda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara halittar mutane a cikin shi asalin kuma halitta ta mutum annabi adam kenan shi kuma daga laka ne za mu iya ce shi ma sai da Allah subhanahu wata'ala ya amfani da wani abu sannan yayi to kai kuma malam ka zo ka ce misali Allah shi ba haka ne ba bai bukatar sai ya samu wani abu kamar irin masu kere-kere da sauransu wannan shubha ce tambaya ce sai mu ce eh tana yawa kai baka fahimci darasin da kyawu ba anan wurin abin da muke nufi shine yanzu kai a ganin ka Allah subhanahu wata'ala sai da ya samu laka sannan ya zo ya kera ta to tambayar da za mu yi maka dan ka gane da kyau wa ya kera lakai dama yi abin da muke son mu nuna kenan ma'ana asalin halitta din wannan kuma Allah na sai koya mu komai yana son ya yi shi ne da dalili shi yasa muka gani ya biyo ta hanyar laka ya halitti annabi adam sannan bayan haka sauran duk halittu ta hanyar wannan ruwa din yake halitta mutane amma ko su din wa yake halitta su shine ake son a nuna Allah subhanahu wata'ala shike samar da rishi wanda da babu shi shike samar da shi kamar yadda laka asalin lakai shike samar da ita sabani idan kazo mai yin gini kasa ba shike samar da ita ba sai dai ya sau daga asalin inda ake saida ta ko su din can suna gyara ta ne su hiddo ta ba wai su suka kera ta ba sannan haka nan karfe mai mota yana yin mota asalin karfe ba shi yi shi ba sai dai yazo ya sarrafa shi gyara shi sai ya yi mota haka nan mai dinki ba ya cewa wannan kyalle da ake kawo mishi shi ya kera shi kawo mishi ne akai sai da aka kera shi to shi Allah daga asalin abin shi ke kero abin sai yayi kenan kaga bambancin sauran da halittu shi ake cewa daga babu yake samar da samuwa wannan kenan sai na uku kamar yadda muka ce shi kuma bayanin shi a takaice duk da lokaci ya kawo kurewa ko kuma muna iya barin shi sai darasi na gaba amma yanzu ƙarin misali game da wannan na biyu wanda ya wuce saboda mu ƙara fahimta kar ya kasance an bar shubha muna zaton dai bayanin da muka yi na warware shubha da ta wuce an gane ta da kyau in ba a gane ta da kyau ba mu duba mu gani yanzu halitta ta mutum kamar yadda muka ce shi dai dan adam yana cin abinci yana amfani da duk abubuwa da ya samu na cin abinci amma wa yake kula da harkar lahiyar jikin shi Allah ne in baka yarda da wannan ba kuma kace misali lahiya lawaki ko yana shan magani ko yana cin abinci mai kyau ne to wa ya halitta abincin mai kyau wanda har mutum zai ci har ya bada ruwa masu lahiya wanda za a halitta mutum da su wane ne in kayan marmari ne kake ci Allah subhanahu wata'ala ya halice su ne in ma me ne kake ci abinci ne mai kyawu Allah subhanahu wata'ala ya halice shi da za ka ci abin da yake da guba ko yake da matsala kafin ma wai ayi tunanin ka samar ta hanyar ka ko a samar da wani a halice wani kai za ka riga kowa gidan gaskiya ne kaga kenan asalin dai halitta din hatta wannan wanda Allah subhanahu wata'ala yake halittar dan adam da su wannan asalin halittar daga Allah ne asalin shi daga Allah ne ba wai daga mutum bane balantana har mu ce Allah sai da ya samu ta hanyar ruwan ne wani yazo ya kera ruwan shi yazo amfani da ruwan sai yake halittar mutane ba haka ne ba saboda haka nan dai a takaice muna gane Allah subhanahu wataala ko kuma wanda ɗan falsafa suke cewa wajibul wujud shi yana samar da abin da da babu shi babu kuma wanda ya taba yin irin shi kamar sammai da kasai shi ya samar da su ba tare da wani ya taba yin irin su ba ko ya samu wani abin da ake amfani ana sarrafawa don yin wannan sammai da kasai din wannan shine wajibul wujud insha Allah za mu ƙara bayani kan abin da ya shahi na uku game da khususiyya ko kuma abin da wannan wajibul wujud yake banta da su wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.